محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى صدواء ونن يمتي na Laraba daren Alhamis yau muna bakwai ne ga watan biyar a watan Jumada al-Ula bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau 29 ga watan 10 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba sacin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 141 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta 142 wanda kuma yau shine darasin mu na 38 cikin wannan sura suratul baqara wanda wancan sati ne muka yi kuskure ko madadin 37 sai muka ce 38 an samu an-nasikh wal mansukh yawa yau shine darasin mu na 38 a cikin suratul baqara wanda kai sai zamu shi karatu insha Allah billahi tawfiq wa alaihi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah na'am
bismillahirrahmanirrahim سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sai ulus sufaha'u da sannu a hankali wawaye daga cikin mutane za su ce as-sufaha'u jam'i ne na as-safihu as-safihu shine wawa ba shi da wani fassara da Hausa in ba wawa ba as-sufaha'u wawaye kai daga jin sunan ka sa akwai matsala ko ba haka ba Allah yace da sannu a hankali wasu wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim me ainihin juyar da su daga kan alqiblan su allati kanu alaiha wacce ada suka kasance akan ta kul kace da su inji Allah subhanahu wa ta'ala lillahi almashriq walmaghrib almashriqu shine wurin da rana ke fita ainihin mahudar rana kenan walmaghrib mafadar rana shine kace gabar da yamma dukkan su waɗannan guda biyun lillahi mallakan Allah ne shike iko da su yahdi man yasha kuma Allah yana shirye da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya a wannan ayan da Allah ce sai qulus sufaha'u da sanu daga cikin wawaye za su rika cewa as-sufahu anan malami sun yi maganganu guda uku wasu malamai suka ce wawayen da ake nufi sune mushrikan Makka wasu malamai suka ce sune Yahudawan Madina wasu malamai suka ce munafukai waɗanda suke cikin musulmai waɗannan maganganu guda uku gaba ɗaya in ka tara kaf ayan ta gaskata akan kowa malaman tafsiri sun yadda cewa kusan gaba ɗayan su ba su da sabanin cewar wannan aya abinda zai zo cikin wannan kisan da zamu karanta a yau shine farkon an-nasikh wal mansukh a cikin Qur'ani ana samu a kawo hukunci daga baya kuma wanda ya saukar da hukuncin ya shafe wannan hukuncin ya kawo sabu shine an-nasikh mai shafewa al mansukh wanda aka shafe idan muka manta ba a baya mun karanta manan sakh min ayatin aw nusiha natib khair minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce manan sakh min ayatin ba za mu shafe wata aya ba daga cikin ayoyi face mun zo da aya irin wannan ko wacce ta fi wannan alkhairi. To malamai suka ce hukuncin annasikh wal mansukh a Qur'ani wannan aya ko a ce a tarihin musulunci ma ita ce ta farko. Abin da ya faru shine a farkon lamari tun lokacin da Annabi ya fara sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake zaune a Makka yana kallon Sham bi ma'ana yana kallon Baitul Maqdis abinda muke ce masa masallacin Qudus da Hausa wannan masallaci dake ainihin a Qudus ko kace Jerusalem a inda Yahudawa suke ainihin iko da shi a yanzu Yahudawan Banu Isra'il to Annabi yana kallon wannan wurin yana sallah har ya koma Madina ya tabbata ruwayin Imam al-Bukhari da kuma da dama daga cikin malaman hadisi da malaman tafsiri Annabi ya zauna a Madina wata 16 shekara 1 da wata 4 yana sallah yana kallon arewa madadin ya kalli kudu sai kalli arewa saboda idan kana sallah kana kallon inda ɗakin Ka'aba take ne to shi yasa Makka kuma tana arewa ne da ani Madina tana arewa ne da Makka idan mutanen Madina suna sallah suna kallon kudu ne an gane ko kamar yanda a yanzu mutumin dake Asia yana India ko yana China idan zai sallah shi kuma yamma zai kalla saboda me yana gabar ne da Makka mu muna kallon gabar saboda muna yamma da Makka ba wai gabar din ake kalla ba Ka'aba ake kalla ina fata an gane shi sa wanda shi Makka tana arewa da shi zai kalli kudu wanda kuma yake kudu da Makka zai kalli arewa to abin da ya faru shine a lokacin da Annabi ya koma Madina ya ci gaba da kallon ɗakin ainihin masallacin Qudus yana ainihin sallah sallallahu alaihi wasallama wannan haka satin can muka yi ta wannan abu ya kamata an gyara abun nan kafin yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kallon masallacin Qudus yana sallah tsawon watanni 16 tamma a wannan yanayi kuma yana ta'addu'a yana fatan Allah ya karkatar da shi ya koma yana kallon masallacin Ka'aba amma tunda Annabi yana yin bisa umarnin Allah subhanahu wataala baya kirkiro abu da kanshi sai Allah ya bashi umarni kun fahimci wannan abin da kyau duk da cewa masallacin Ka'aba yafi masallacin Qudus falala yafi shi daraja yafi shi tsufa a tarihi to amma duk da haka Annabi tunda a karon farko ba bashi umarnin ya kalli masallacin Haram na Makka ba ya ci gaba ne da kallon masallacin Qudus yana sallah amma yana fata yana buri yana addu'an Allah ya mai da shi ya ci gaba da kallon ɗakin Ka'aba to kafin hakan ya faru Allah ya bashi labarin cewa mushrikan Makka idan ka koma kana kallon ɗakin Ka'aba kana sallah za su ya ai da sannu ma zai dawo ba da ya kaurace mana ba yana kallon alƙiblar Yahudawa gashi dai a hankali ya fara dawowa gida zai ma bar sabon addini da addinin asali addinin iyaye da kakanni su kuma Yahudawa za su ji haushi za su yi bakin ciki dan me ana kallon masallacin Qudus wuri mafi daraja a wurin su yanzu kuma an daina kallon wurin an koma ana kallon ɗakin Ka'aba sannan munafukai kuma daga cikin ainihin munafukan dake cikin musulmai za su dinga kananan maganganu yau a kalle can gobe a kalle can wannan wani irin addini ne to duka uku Allah sai kira su da asufha wawaye shi yasa malamai suka ce na daga cikin wauta shine rashin fahimtar addini duk yanda kake ganin kai boko ka sha turanci ka koshi idan har baka fahimci addini ba sunanka ba kawai first class ina fata an gane idan kana neman ba gidaje ka samu dan bokon da bai san addini ba komai turancin shi kuma saboda na sha fada cewa shi turanci yare ne ba shi da bambanci da kowani yare shi yasa shugaban kasar Faransa in yana magana da wani yare yake magana da faransanci shugaban kasar China ka taba ji yana turanci sai da ya chinanci shugaban kasar Russia ya yaren Russia haka ne ko ba haka ba wannan ya hana su ci gaba kai da kake turanci wani ci gaba kai sai wahala to lokacin da muka dauki turanci ne ci gaba wayewa haka za mu mutu a ci baya kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa zaka samu mutun na tuka jirgin sama ba iya turanci ba zaka samu mutun likita yana feda mutun yayi tiyata ko bai iya turanci ba ya koya ne da larabci ko da indiyanci ko da chinanci ko da yaren Japan ko da yaren ainihin Faransa idan ka dauki kasashen Europe gaba ɗayan su cap sun kusan 27 galibin su ba sa turanci Germany ba sa turanci Italy ba sa turanci, Faransa, Belgium, Holland duka waɗannan kasashen ba turanci suke ba, kuma sun fika ci gaba a duniyance. To inda kai ka rike Allah da kai kai nasara akan su, amma ya zama babu duniya babu lahira, kaga wahala biyu kenan. Allah ya sauke. As-sufha'u sune waɗanda yake wawaye kamar da Allah ya sa musu suna, za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha, suna zargin manzo Allah da sahabbai wadan me suka juya daga kan alƙiblan da ada haka nan suke kallo suna sallah. Sai Allah ce kulka ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib, da gabar da yamma duk mallakan Allah ne. Ai jiya da ake kallon masallacin Qudus ana sallah, an yi ne bisa umarnin Allah subhanahu wataala. Yau da aka koma ana kallon Kaaba, dan ma umarni ne na Allah subhanahu wataala. To me laifi a ciki? Shi yasa malami ma suka ce da annabi ke kallon ɗakin Qudus yana sallah, ijtihadin shine ko kuma umarni ne na Allah subhanahu wataala. Wasu daga cikin magabata kamar Ikrima, Malam Abbas, irin su Abul Aliya da Al-Hasan Al-Basri sun tafi akan cewa ijtihadi manzon Allah yi sallallahu alaihi wa sallam, amma jumhur sun tafi akan cewa umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-mashriq wal maghrib, shi yasa Allah yace walillahi al-mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim, cewa da gabar da yamma dukan Allah ne. Duk inda kuka kalla a can akwai zatin Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yana ko ina da jin shi da ganin shi da ilimin shi subhanahu wa ta'ala. To sai Allah yace yahdi man yasha'u, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim, zuwa ga hanya madaidaici Allah ka shiryar da mu. Shi yasa kullum muke addu'a sau 17 ihdinas siratal mustaqim, ma ka karanta da kanka ko kuma a karanta ka ce amin, kai ma kaman ka karanta ne. Kullum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya. Sai Allah yace ni
wa kadhalika ja'alnahum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'alan nasi ma yaquna ar-rasulu 'alaykum shahida.
Sai ta karanta
wa kadhalika ja'alnahum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'alan nasi wa yaquna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula قَالُوا عَلَى عَقِبَيْنِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
Na'am, malamai suka ce na daga cikin abin da yasa Yahudawa suka yi bakin cikin an daina kallon Qudus ana kallon Kaaba ana sallah, saboda sun sani a cikin ilimin su cewar masallacin Kaaba yafi masallacin Qudus falala. Sannan kuma Kaaba ita ce alƙiblan Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim kuma shine abul anbiya, baban annabawa. Hatta addini ma da suke gadara da shi ne Yahudanci din, shi kanshi Isra'ila din jikan Annabi Ibrahim ne, wanda suka jingina masunan su zuwa gare shi. To saboda haka hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin At-Tarikh al-Kabir, haka Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad, haka Al-Baihaqi a cikin As-Sunan nashi. Wannan hadisi daga Aisha Allah kara mata yadda kalar tace, manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, innahum la yahsudunana ala shay'in ya'ani fi ahli kitab. Annabi yana cewar su Yahudawa ba su yi hasada da mu ba akan wani abu, kama yahsudunana ala yawmil jumu'a, kamar da suke hasada da mu akan ranar juma'a da Allah ya ba mu. Saboda zabi Allah ya ba su ranar juma'a, suka kuskure suka zabi asabar. nasara Allah ba su zabin juma'a suka kuskure suka zabi lahadi sai zama musulmai sun dace su sun samu juma'a sai annabi ya ce to bambancin ku da su kamar mutumin da aka bashi aiki ne tun da safe fara aikin har karfe 12 rana yace shi ya gaji ya tashi an bashi aiki ne na wunin guda daga fitar rana zuwa faduwanta da ya fara aiki tun karfe 6 safe har karfe 12 sai yace shi ya fasa ya tashi ya tafi shi bai karasa aikin ba ba biya shi kudin aiki ba an gane ko annabi ya ce wannan sune yahudawa daga nan sai nasara suka zo suka karba daga karfe 12 har bayan karfe 4 bayan sallar asar su ma suka yi zuciya suka ce sun fasa suka tafiyan su basu karasa aikin ba ba a biya su komai ba sai ku kuka zo al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka karishe daga bayan asar zuwa faduwar rana ku ne na karshe kuma ku ne masu falala ina fata an gane to shi yasa yahudawa sun san wannan abun annabi ya ce ba abin da suke mana hasada da shi kaman hasadan da suke mana akan ranar juma'a allati hadana Allahu laha wacce Allah ya bamu ita ya mana muwafaqa wadallu anha su kuma suka kauce suka bata sai ya ce wa alal qibla suna hasada da mu suna bakin ciki saboda mun dace da asalin alqibla muna kallon dakin Ka'aba muna ibada allati hadana Allahu laha wadallu anha wanda su sun kauce wa dakin Ka'aba suna kallon Qudus sun kauce wa hanyar gaskiya mu kuma Allah mana muwafaqa da ainihin alqibla a matsayin dakin Ka'aba annabi ce na uku wa ala qaulina khalfal imami amin suna hasada da mu saboda liman na karanta Fatiha in yace wala dallin mu kuma ce amin yahuda suna bakin cikin wannan abu babu addini da ke da tsari irin addinin musulunci to wannan hadisi ne hasan kamar yadda malaman hadisi suka ainihin bayyana Allah sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan Allah ce kamar haka ne muka sanya ku a matsayin al'umma wasatan al'umma zababbiya ai khiyarul umam wacce tafi kowa alkhairi cikin al'umma malamai suka ce ai Allah ya ce ya sanya mu wasatan ai innama hawalnakum ila qiblati ibrahim ai mun juya ku ne ku bar kallon Qudus ku koma kuna kallon Ka'aba wacce ita ce alqiblan annabi ibrahim wahtarnaha lakum muka zaba muku ita linaj'alakum khiyaral umami dan mu sanya ku zamto ku ne mafi alkhairin al'umma Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun Allah ce kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma wannan ayar da Allah ce wasatan wasu malamai suka ce alwasatu a larabci yana daukan zababbe shi yasa laraba suka ce quraishun awsatul arabi nasaban quraishawa su suka fi larabawa wa su ne zababbun larabawa ta hanyar nasaba wa bi ma'ana sun fi kowa daraja walwasatu yana zuwa bi ma'anar khiyar wal ajwad abunda yake zababbe to fassara ta farko da malami suka yi suka ce wa kadhalika ja'alnakum hakamar haka muka sanya ku kuka zanto ummatan wata irin al'umma wasatan zababbiya to idan mutun na kula da harshen larabci sai malamai suka ce ummatan dinnan me yasa ba ce ba wasatan saboda me ummatan akwai ta'u ta'nisi a ciki to da sai a ce wasatan amma sai aka ce wasatan wasatan muzakkar ne ban gane ku kun gane ba ummatan suna ne na mace wasatan suna ne na namiji to ina aka samu wani mulhidi sai ya tuhumi qur'ani da kuskure sai suka ce babu kuskure a ciki dan kalman alwasatu ismun ne muzakkarun jamid wanda la yan sarifu ismi ne jamid baya canjawa yana gaskata akan mace yana gaskata akan namiji yana gaskata akan daya da biyu da uku da miliyan haka yake jamid baya canjawa ina fata an gane shi yasa yace ummatan wasatan saboda ismun ne jamid al'umma wacce take zababbiya fassara na biyu kuma malamin suka ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan mun sanya ku zanta al'umma adila al'umma ce adila wacce take kominta tsaka-tsakiya ba ta gazawa wurin bin umarnin Allah ba ta wuce gona da iri wurin bin umarnin Allah Allahumma amin. Shi yasa abu biyu ake bukata a wurinka. Kar kai kasa a guyu a wurin bin Allah. Kar kuma ka wuce gona da iri a wurin bin Allah. Haka wurin san manzon Allah alaihi salatu wassalam. Kar kai kasa a guyuwa kuma kar ka wuce gona da iri. An gane ku? Kada zanto baka san annabi ka rena shi. Wannan ba musulunci bane ba. Kar kuma tsaban son ka da annabi ka ce hanka ka ma annabi ne. Katon raƙumi ma annabi ne. Ya zama hauka kenan. Ka wuce gona da iri. Allahumma amin. Kuma ba za ka ce annabin ya halatta a bauta mishi ba, shi annabi bin shi ake. Wanda ake bauta kuma shine Allah. Ba a bautan sai da in annabi ya ce a bauta ta kala kaza. Allahumma amin. Shikenan ka huta. Saboda me? Wasatan. Ka tsaya tsakiya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Nayi haka ne dan ku zamto masu ba da shaida akan mutane. Wa yakuna rasulu alaikum shahidan. Shi kuma wannan manzon da aka turo muku babba dan Abdullahi ya zanto mai ba da shaida akan ku. Ku kuna ba da shaida akan sauran mutane ku kuma annabin na ba da shaida akan ku. Allah ya sa annabi ba da shaida mai kyau akan mu. Karkashin wannan ayan da Allah ya ce dan ku zanto masu ba da shaida akan al'ummomi da su gabata. Shi kuma annabi ba da shaida akan ku. Imam Ahmad ibn Hanbal ya fidda hadisi a cikin Musnad, wanda hadisi ya zo da riwaya daban-daban, wanda idan ka haddasana ka baina koma zuwa ga A'amash Suleiman ibn Mahran daga Abu Salih daga Abu Sa'id al-Khudri kale yace qala sallallahu alaihi wasallama yud'a nuhu yawm al-qiyamati. Ran tashin kiyama za a kira annabi Nuhu, saboda me shine farkon manzo. Farkon manzo a ban kasa shine annabi Nuhu. Dan annabi Adam shi ya fara zuwa duniya. Kaga ba turo shi kun kowa ba kenan. Dan duk wanda yazo already ya same shi. Ko ba haka ba? Manzo kuma shine a tura ka, to shi yazo duniyan ba kowa. Kuma shi ba manzon aljanu bane ba. To sai aka ce annabi Nuhu za a kira shi ran gobe kiyama, fa yuqalu lahu a ce da shi hal ballagta, shin ka isar da sakon da aka tura ka da shi? Fa yaqulu na'am, yace kware ya Allah na isar. Faidu'a qawmuhu, sai a kira mutanen shi. Faiqalu lahum hal ballagakum, annabi Nuhu yazo ya muku wa'azi? Yace a musulunta. Faiquluna ma atara min nadhirin wa ma atara min ahadin, babu wani manzon da yazo mana, babu wani mai gargadi, ƙarya yake mana. Idan suka faɗi wannan magana, faiqalu li nuhin, sai Allah ce da annabi Nuhu, za a ce da shi, Allah ke tambaye shi. Amma an kawo shi fa yuqal, a matsayin ka ban ba san wa ke tambaya ba. Man yashhadu laka, annabi Nuhu to su dai sun ce ƙarya ne, gasu suna da yawa, waye zai ba da shaidar ka isar da sako? Fa yaqulu Muhammadun wa ummatuhu, sai ce Muhammadu da al'umman shi sallallahu alaihi wasallama, shine shaida na, al'umman sa ne shaida na. Qala, sai Allah ya ce, sai shi manzon Allah ya ce fadhalika qawluhu ta'ala, a wannan lokacin shine ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnaka ummatan wasata litakunu shada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida. To idan muka zo muka bada shaida insha Allah, wuce annabi Nuhu ya isar ya Allah, Allah sai ya tambaya ya ce waye ba ku labari, wa ma 'allamakum, ba ku anan ba da ku aka yi ba, ya aka yi ku kasan annabi Nuhu ya bada shaida? Sai mu ce da Allah, ja'ana nabiyuna, annabi mu yazo, fa akhbarana, ya ba mu labari, anna rusula qad ja'u qad ballagu, hakika manzanni sun zo kuma sun isar da sako. Inna arsalna nuhan ila qaumihi, mun karanta ko ba haka ba? To saboda haka ayoyin da Qur'ani ya bada labari annabi Nuhu yazo, gaske ne mun yarda ya Allah, shi yasa muke bada shaida. Shi yasa sahabbai da suka yarda da annabi alayhi salatu wassalam su suna ba da shaida akan shi ne a kowane lokaci, sun sani ko ba su sani ba. Wanda mun faɗa a nan, sahabi ne fa ya tashi ba da shaida, bai hude ne ba shi shiga tsakanin su da annabi, annabi ya biya shi, shi wannan bai hude yace annabi bai biya ba, kuma su biyu suka yi kayan su babu kowa, babu shaida. Kamar zuna ka dauki bashin World Bank har ka mutu kana biya, yasa duk kasan Afirka ba za ta gama biyan bashi ba. Za ku dauki naira biliyan, dala biliyan 100 ku shekara 50 kuna biya, a ce saura biliyan 99 da digo 9 in kuka je kuka bada hakuri, a ce an yafi biliyan 30 saura biliyan 70. Haka za a yi ta yi. To haka Yahudawa suke a tarihi, to sai bai hudun ya kekashe kasa annabi ya ce na biya ka ce san baka biya ba wani sahabi ya tashi ya ce wallahi ya biya ka ni ne sheda ya ce wallahi ya biya bai hude kawo sheda ba shi da sheda bayan an sallama annabi ya kira shi wani fa na san baka ne ce haba ya rasulullahi ka ba mu labarin sama mun yadda balle labarin wani bai hude ka ba mu labarin gaibu mun gaskata ka sai wani bai hude a madina munafikin Allah annabi ya ce to daga yau shi wannan sahabin shaidarsa shaidar mutum biyu ne har tashin kiyama duk inda aka yi neman mutum biyu shaida idan yazo sai a ce shikenan shi kadai din magayya ne kawai alaihi salatu wassalam to a wannan lokacin annabi ya ce to ma'anan wannan ayan shine shaidan da za mu bada ranar gobe kiyama magana ta farko kenan magana ta biyu malaman da suka ce sahabbai za su zamo masu bada shaida tun a nan duniya imamu hakim ya fidda hadisi a cikin al-mustadrak hadisi ne hasanul li ghairihi wasu daga cikin malaman hadisi da dama sun rawaito wannan hadisin daga babban sahabi Anas ibn Malik Allah kara masa yadda imam al-hakim da ya kawo wannan hadisin hadisi ne mai nasai a cikin wani daga cikin sahabbai Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala kara masa yadda kala yace yace shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama janazatan fi bani salama yace annabi ya halarci sallar janaiza a anguwar kabilan banu salama yace wa kuntu ila janibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni kuma na kasance inji shi Jabir ina gefen annabi duk inda yake dama yawanci Jabir za ka ga yace ina gefen annabi ya tsaya ji me za a yi ko an kawo wata aya ko wani abu ya faru ya bada labari yace faqala ba'dhum sai wasu daga cikin mutanen unguwa suka ce wallahi ya rasulullahi la ni'mar rajul kana wannan mutumin da ya rasu mutumin kirki ne yace na rantse da Allah mutumin kirki ne yace laqad kana afifan musliman wa kana wa kana wa kana yayi ta bada labari ya kasance mutumin kirki ya kasance musulmi ya kasance mai kamewa yayi ta fadan alkhairi akan shi Jabir yace wa asnau alaihi khairan suka yi taban wannan mutumin da ya rasu faqala sallallahu alaihi wasallama anta bima taqulu faqala rajul sai shi mutum yace Allahu a'lamu bis sarair Allah shi ya san gaibu shi ya san abin da ke boye fa ammal ladhi badalana minhu fadhaka amma abin da ya bayyana mana game da wannan mutumin shine abin da na bada labari mutumin kirki ne faqala alaihi salatu wassalam wajabat abinnan da ka fada aljanna ta tabbata a gare shi aljanna ta wajaba a gare shi Jabir yace summa shahida janazatan fi bani harisa ana nan wata rana annabi sai saki halatan sallar janaiza a ungon bani harisa wa kuntu ila janibihi sallallahu alaihi wasallama a wannan ranan ma ina gefen annabi alaihi assalatu wassalam fa qala ba'dhum sai wani mutun yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah bi isal mar'u kana wannan mutumin da ya rasu a mutumin banza ne ba shi da mutunci ya dinga bada labari ayyayi kaza ba mutunci ba arziki ba ya ta bada labari marasa kyau kala annabi yace anta bima taqulu yace fa ammal Allahu a'lamu bis sarair sai maimaita irin abin da wancan ya fada yace Allah shi ya sa abin da ke boye fa ammal ladhi badalana minhu fadhaka amma abin da ya bayyana mana a zahiri fa shine abin nan da na bada labari faqala alaihi salatu wassalam sai annabi yace wajabat abinda ka fada ta tabbata akan shi wannan mutumin dan wuta ne faqala mus'ab bin thabit daga cikin malaman hadisi kala yace kala la inda zalika muhammad bin ka'ab al-qurazi kenan yace wani daga cikin tabi'ai muhammad bin ka'ab al-qurazi daga cikin daliban jabir bin abdullahi sai yace sadaqa rasulullahi alaihi salatu wassalam yace annabi yayi gaskiya summa qara qawluhu ta'ala sai karanta wannan ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka muka sanya ku al'umma adila litakunu shuhada 'alan nas dan ku zanto masu bada shaida akan mutane ranar gobe kiyama ko tun anan gidan duniya wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida annabi ya zanto mai bada shaida akan ku wadannan hadisai sun zo da yawa wasu sun zo daga Umar dan Khattab hadisin Abu al-Aswad ad-Du'ali da ruwaya daban-daban cikin sunan na Ibn Majah da littattafan sunna da yawa malamai sai suka ce abinda ayan take magana kai tsaye shedan da zamu bada ranar gobe kiyama amma kuma bata sauka akan cewa fa al'umman manzon Allah alaihi salatu wassalam mutanen kirkin cikin su za su bada sheda ko da anan gidan duniya idan mutanen kirki suka ce kai mutumin banza ne to ka shiga u amma mutanen kirki ba kana samu su makiyanka mutanen banza ko ba ka ba dama su kan ba za su tafa da alkhairi akan ka ba to haka ce a samu mutanen kirki waɗanda ake yi musu kikkiawan zato game da imaninsu da tsoron Allah su ce wani mutumin banza ne to an samu matsala mutum ya gaggawan gyarawa Allah sai ya ce dangane da wannan ayan za mu zanto masu ba da shaida ranar gobe kiyama akan al'ummomi annabi kuma zai ba da shaida akan mu Allah sai ya ce ma ja'alnal qiblatan lati kunta alaiha ya kai wannan annabi mai girma ba mu sanya alqiblan nan da ka kasance akan ta ajiya na kallon kudus da a yau muka dawo da dakin kaaba ba mu yi hakan ba illa lina'lama sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula wanda zai bi annabi sau da kafa wajen bin umarnin Allah da manzo mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai juya akan digadigan shi dan mutane sun kaskashi biyu akwai wanda duk yanda yake son abu da an ci annabi ya hana zagaya hannu akwai wanda kuma duk yanda yake son abu a ce annabin ya hana ba zai hannu ba kina fata an gane to sai Allah ya ce ire-iren waɗannan umarni da hani da muke kawowa muna kawo su ne ba dan komai ba sai da mu bayyanar da mummune na gaskiya da mummune na ƙarya dan lina alaman nan karkace wai dan mu san Allah ya riga ya sani malamin suka ce illa lin bayyana shine ma'ananta ba wa Allah bai sani bane ba shi yasa da yake cewa wal ya'lam Allahu allazina sadaqu wa ya'lam al-kazibina dan ya bayyanar da masu gaskiya da makareta amma shi Allah ya riga ya san su yanzu ku ne ake so ku gane su ke yasa Allah yake bayyana muku su Allah sai ya ce wa in kanat lakabiratan wa in wannan in din a wajen malaman larabci suna ce mata mukhaffafatun min sakila wasmuha damiru fihi mahzufun wa taqdiruhu innahu ma'ananta innahu kanat lakabiratan ai wannan abun ya kasance mai wahalan gaske illa alladhina hadallah sai fodanda Allah musu muwafaqa ya musu gamun katar ya shiryar da su sune kadai suke iya jurewa duk umarnin Allah da hani wama kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance ba ya zartar da wannan al'amari dan ya tozar ta imanin al-imanu anan bi ma'ana as-salah sallah ake nufi kisa Imam al-Bukhari har babi yayi guda cikin Sahih al-Bukhari inda ya halatta ambaci sallah da sunan al-imanu abin da ya faru shine a cikin riwaya a lokacin da aka daina kallon masallacin Qudus aka koma ana kallon dakin Kaaba ana sallah wasu daga cikin sahabbai sai hankalin su ya tashi suka ce to ga mutane da yawa kuma fa sun yi sallah suna kallon Qudus kuma sun koma ga Allah kafin a kawo wannan hukuncin ya matsayin sallar su shikenan sallar su ta lalace Allah sai ya ce ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai aikata wannan abun ba dan ya ainihin tozar ta sallar da kuka yi duk wanda ya rasu akan wannan sallar shi ta sha ba abin da ya samu sallar shi inna allaha bin nasi lalle Allah ya kasance dangane da mutane la raufun mai ainihin yafiya ne mai tausayi ne rahimu mai jin kai ar rauf mai tausayi rahimun kuma mai jin kai a duk wanda ya aikata wani abu akan kuskure Allah yana yafewa yana gafartawa shine ma'ana inna allaha bin nasi la raufur rahim wanda kuma aikata wani abu kafin wani hukunci ya zo Allah ya karbi aikin shi ba abun da ya samu aikin shi inna allaha bin nasi la raufur rahim sai Allah ya ce ni
qalina wa taqalluba wajhika bis sama falan wayyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
Allah ce qad nara taqalluba wajhaka fis sama, ya kai wannan annabi mai girma haƙiƙa mun ga jujjuyawan fuskanka a sama. Wasu malami suka ce fi inna ana nufin ila, dan huruful jarri a larabci yanubu ba'daha ba'da, za iya kawo wani harafin jarra ya wakilci wani. Ay qad nara taqalluba wajhaka fis sama ila sama'i, bi ma'ana mun ga jujjuyawan fuskanka zuwa sama. Wani daga cikin sahabbai yace annabi ya kasance yana sallah na kallon masallacin Qudus, amma yana yawan kallon sama yana addu'a, ya Allah canja min na koma kallon Ka'aba. Ina fata an gane. Shi yasa kalmar taqallub din nan jujjuyawa na zuciya, yana ta saƙe-saƙe, yana addu'a, yana fata, yana sa rai Allah ya dauke shi daga alƙiblan Yahudawa ya mai da shi alƙiblan annabi Ibrahim alaihi salam. Shine Allah ya ce haƙiƙa mun ga jujjuyawa fuskanka fis sama'i, ko kuma mudin muna sama amma muna kallonka. Duk yana daukar wannan ma'ana. Shi yasa malamai suka ce wannan ayan tana daga cikin abin da ke tabbatar da Allah na sama aqidan sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina. Dan in kana addu'a, ina kake daga hannunka sama? Haka ne ko ba haka ba? Wannan duk yana nuna cewa kana roƙon wanda yake sama ne. Kuma kar a ce Allah na sama ka dauka wai yana cikin wannan sama. Allah na saman sama ne. Duk halittu gaba ɗaya suna ƙasa da shi. Shine al-qaharu din ai. Yana da qahariya, komai ƙasa da shi yake. Babu wata halittar shi da za ta dauke shi. Subhanahu wa ta'ala. Tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai ba anan Allah yake ba. Domin in ka tattara su gaba ɗaya kaf ba su kai girman kursiyu ba. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. To ina zaka ce kuma Allah na cikin sama? Ba a cikin sama Allah yake ba. Ita kuma kursiyu da zaka tattara sama gaba ɗaya da ƙasa ka wurga a ciki, idan ka dauke ta ita kuma ka wurga ta ka cikin al'arshi, kaman ka wurga kwandala ne a cikin sahara. Ina fata an gane. To shi yasa kana arshihu ala al-ma'i, al'arshin kuma yana kan ruwa, Allah kuma yana kan al'arshi subhanahu wa ta'ala. To shi yasa abinda yafi dacewa da hankali shine duk halittu gaba ɗaya suna ƙasan Allah, da sama da ƙasa gaba ɗaya halittun Allah ne. To suna ƙasan Allah ne, Allah na sama da su. Shi yasa Qur'ani ya sauko daga sama, ko ba haka ba? Shi yasa aka dauki annabi zuwa sama yaje karbo sallah. Wurin wa yaje shi? Wurin Allah. Abu ne mai saukin fahimta ba. Shi yasa wani malami yace yana da hujjoji sun fi dubu akan Allah na sama. Aka ce kawo, yace to duk wani inna anzalna na Qur'ani hujja ne. Duk wani wa anzalna da wani nazilu. Yace to faɗa min nawa ne? Yace ban sai. Yace ka gani, hujja ne karar kamar rana lokacin azhar. Shi yasa aqidan Allah na ko ina sahabbai ma ba su santa ba, tabi'ai ba su santa ba, atba'u tabi'ina ma ba su santa ba. Wata aba ce sabuwa, amma Allah na ko ina da ilimin shi da jin shi da ganin shi, yana kusa da kai fiye da jijiyan wuyanka subhanahu wataala. Ya san abin da yake cikin zuciya kafin ka furta. Me kuma sai ya zauna kusa da kai? Babu. Haka ne ko ba haka ba? Allah ya ce mun ga jujjuyawanka Allahumma mai a cikin sama, falan walliyannaka qiblatan, to da sannu za mu juyar da kai zuwa wata alqibla tardaha da zaka yadda da ita, zaka gamsu. Saboda me? Inda yake so nan za a mai da shi. Fatarda shine za a gamsar da kai da wannan alqiblan da kake nema za a mai da kai. Sai Allah ya ce to fawalli wajhaka, umarni ya zo kenan, daga yau ka juyar da fuskanka shaqaral masjidil haram, zuwa wurin da ɗakin Ka'aba yake. An gane ko? Kalma ash-shaqar yana da ma'ana guda biyu. Yana daukan santan abu directly, ko kuma ta inda abu yake. Wanne zamu dauka anan? Ta inda abu yake. Haka ne ko? Domin idan kace santan abu, to duk wanda zai sallah sai ya kalli Ka'aba. Idan kace masallacin muna kallon Ka'aba, wannan masallacin, to masallacin ba lankuri ba. Wanda yake tudu a Rafa, wanda yake bypass. Ina fata an gane. Wanda yake Adamawa da wanda yake Yobe, ɗakin Ka'aban tsayinta bai kai nan ba. Shi yasa saboda rahaman Allah bai ci a kalli Ka'aba ba, a kalli ta inda Ka'aba din take. Shine kawai mu da muke yamma mu kalli gabar, wanda ke ainihin gabar da kalli yamma, wanda ke kudu ya kallo arewa, wanda ke arewa ya kalli kudu, shikenan. Amma wanda ke cikin masallacin Ka'aba, yana ido hudu da Ka'aba wajibi ya kalle ta. Wannan haka hukunci yake. Babu wanda aka wajabta wa kallon Ka'aba sai wanda ya tozali da Ka'aba. Cul da cul gani annabin tsohuwa. To a wannan lokacin wajibi ne kallon Ka'aba. Amma duk wanda baya kallon Ka'aba to ba wajibi bane a kai shi. To sai Allah ya ce fa walli wajhaka ka juyar da fuskanka shatarul masjidil haram inda masallacin Ka'aba yake wa haythu ma kuntum duk inda kuke ku kuma sauran musulman duniya fa wallu wujuhakum shatarahu ku juya fuskokin ku ta inda Ka'aba din take ina fata an gane anan ne sai malamai suka tattaro ta matsala mai muhimmanci malaman mazhaban malikiya suka ce wannan ayan hujja ne akan cewar wanda ke sallah ba zai kalli wai kasa bane zai kalli gabar ne kun fahimta abin da kyau suka ce idan kana sallah ka kalli gabar kar ka kalli kasa suka ce saboda me wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu Allah ce duk inda kuke ku kalli inda dakin Ka'aba yake to idan ka kalli kasa ina Ka'aba take ba cikin kasa take ba kun ga wannan ita ce hujjar Imam Malik yasa Imam Malik yace maka ruhi ne kana sallah ka kalli kasa malaman Shafi'iyya da Hanabila suka ce aka kalli inda zaka sa goshi me hujjar ku da basaraka mawdi'a sujud da aka ce wannan hadisin bai inganta ba ke da ku kawo wani hadisin da ifi ne to a takaice malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce a kalli inda za a sa goshi wasu malamai suka ce a kalli inda Ka'aba take mu da masaban malikiya shine a kalli inda Ka'aba take me hujjar mu fa walli wajhaka shatarul wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu suka ce abu nabi kuma shine hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wasalam yace da wannan sahabin yace kum hatta ta'tadila qa'iman idan kana sallah ka tsaya har sai ka daidaita a tsaye suka ce wanda haka bai daidaita ba in an ce tsaya chak za a dauke ka hoto ya zaka yi kina ka kalli mai daukan hoto haka ne ko ba haka ba in ka kalli kasa zai ce daga kanka sai suka ce to wannan hadisi ma hujja ne hatta ta'tadila qa'iman ka daidaita a tsaye suka sake cewa su malaman malikiya din suka ce sannan wani hadisi ya tabbata kuma daga manzo alaihi salatu wassalam annabi ce uridar alayyal jannatu wan nar ina cikin sallah sai aka bijiro min da ainihin aljanna da wuta fara'aitu nar sai naga wuta suka ce ashe gaban shi yake kallo kenan inda ana kallon kasa ba zai ce ya ga abin da ke gaban shi ba suka ce huddar su na uku ya tabbata cikin hadisi Anas ibn Malik ya ba da labari na Aisha ta sanya wani ainihin kaman labule ta a bangon ɗakin ta wanda yake akwai ado a jikin labulan fulawoyi mai daukan hankali annabi ya ce amiti anni qiramaki hada fa innahu la tazalu ta taridu li fi salati ko tusawiruhu ta ridu li fi salati yace ki yaye min wannan labulan da kika sa a jikin bangon ɗakin ki da hotunan da ke jikin shi ba su gushe ba suna bijiro mai a cikin sallah suna daukar hankali na suka ce dai annabi na kallon kasa ba zai dau hankalin shi ba ashe jikin labulan ne yake kallo kenan ina fata an gane dole hujjojin malaman malikiya ne kusan abun ba da ka suke ba in ka dace sun ce kaza menene hujjar su ina fata an gane yau dai kan mun kare malikiya da yawa Allahumma amin to wannan matsala ce da malamin suka tattauna duk wanda ka dauka yayi idan ka ce zaka kalli mawdi'a sujud wurin da zaka sa goshi a kasa yasa wani daga cikin malaman malikiya yace idan an ce wai ka kalli inda zaka sa goshi yace aina kake sa goshi dole sai ka canja kafin ka gama raka'a hudu yace sai dai zaka sa alama irin na Shi'a tunda su suna da dan dutse da akai suke sujjada yace in dai ba wannan ba sai ka kauce dole wallahi ta'ala ala wa alam Allah sai yake cewa dangane da wannan ayan wa innal ladina utul kitaba lallai wadanda muka ba su littafi yahudawa kenan la ya'lamuna tabbas sun sani cewa annahul haqqu min rabbihim juyar da kai ka bar kallon kudus ka koma kana kallon alqibla gaskiya ne daga wurin ubangiji kaga annahu dinnan damiru hudin yana koma ne zuwa ga kissan da ake magana ba yana koma zuwa ga alkitabu bane ba alla ya'lamuna annahu tabbas sun sani cewar karkatar da kai ko juyar da kai zuwa kallon Ka'aba alhaqqu min rabbihim gaskiya ne daga wurin ubangijin su wama Allahu bighafilin amma ta'malun da dai Allah kan bai zamo gafalalle ba dangane da abin da ya'maluna su yahudawa suke aikatawa na boye gaskiya sai Allah ya ce mai
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
الله تعالى إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية يا كوانا النبي مجرما إن ذاك زو ودسو يهودوا بكل آية دكوة إرن آية ma tabi'u qiblatak ba fa za su bi alqiblanka ba ba za su bi addininka ba ba za su amince da duk abin da ka zo da shi ba duk ayan da zaka zo da shi duk bayanin da zaka yi duk wata mu'jiza da falala da karama da zaka zo da shi ma tabi'u qiblatak ba za su taba bin alqiblanka ba Allah sai ya ce ma anta bi tabi'in qiblatahum haka nan kai ma ba za ka taba bin alqiblansu ba sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce ma ba'dhum bitabi qiblat ba'dhin su akaran kansu ma ahlul kitabi din sashin su ai baya bin alqiblan sashi domin Allah ya ce fa in tawallaw fa innama hum fi shikakin suna cikin sabani da rigima tsakanin su da juna shi yasa ma a addinan su zaka ga idan kana zuwa wannan cocin haramun ne ka je wannan coci ina fata an gane adawan da ke tsakanin su da juna fi wanda ke tsakanin musulmai dan yanzu kai kana iya sallah a duk masallacin da ka nitsu da shi haka ne ko ba haka ba a kuma duk garin da ka je amma su in suka je gari he sun tambayi ina cocin kaza yake idan kana bin wannan cocin haramun ne ka je wancan cocin wannan kuma ba haka bane ba to shi yasa Allah ya ce su kansu ai suna da rigima tsakanin su da juna suna hadewa ne su dunkule a lokacin da za su yaki musulmai abinda mu kuma ka sa kenan mu dunkule da mu ba mu yake su ah wani ma sai hada kai da su dan a yaki dan uwanshi musulmi duk abin da fa Isra'ila take a kasashen musulmai tana yin da goyen bayan wadansu musulmai duk abin da take a kowace kasa imma a Gaza ne ko a nan cikin Palestine ko kuma a Lebanon ko a Syria duk inda suka kai hari suka yi wani abu suna da informant wanda ko musulmai ne su suke biya kudi suna ba su ainihin bayanan yan uwansu musulmai Allah sauke kuma ko anan haka muke ko anan a Najeriya haka muke sai an hada kai da musulmai ai nasara akan musulmai saboda za a bashi fulus Allah sauke Allah sai ya ce wala ni tabata ahwa ahu idan har ka bi soye soyen zukatan su min ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi na hujjoji innaka idhal lamina zalimin tabbas a wannan lokacin kana daga cikin azzalumai kaga Allah ya gaya manzon Allah wannan shi ya kai ya gaya mishi amma ni da kai ba mu san mu ga yau annabi wannan maganan ba sannan Allah na faɗa ne a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ba da shi Allah yake ba da mu yake amma sai fuskantar da maganan zuwa gare shi a lokacin da Allah ya ce in ka kuskura ka bi san zuciyar yahudawa bayan hujja ta zo maka na ilimi tabbas kana cikin azzalumai Allah sa annabi ba zai taɓa bin yahudawa ba to sai ka ce idan har Allah zai faɗa wa annabi wannan ina gani kuma banzan bazara ina fata an gane da matsayin annabi da darajar shi da imanin shi da takawan shi Allah yake ga masa irin waɗannan magana dangane da yahudawa ashe min babi aula ne inji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ni
alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abada يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب وأنن دم كباس للتافي يهودا ونصارى يعرفونه sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama ya'rifuna abana'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa. Duk wani malami na Yahudawa ko duk wani malami na Nasara da ya ga annabi yake gane shi baya buƙatar a masa bayani, ya san tabbas wannan shi ne. Amma ya kamata mu dage cewa ƙarya ne, ba shi bane. Idan mu kare addininmu, mu kare kujerunmu da matsayinmu, an gane ko? Shi yasa malamin suka ce duk malamin da ya hau kan wata kujera yake kare son zuciya, alhali ya san ƙarya yake, dan kane ya rasa mukamin shi ya shiga cikin Yahudawa. An fahimci wannan abin da kyau, kesa duk inda gaskiya ta zo ka karba ko za za a sauke ka akan kujerarka domin ka samu aljanna tafi wannan kujerar da kake kai. Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa. Wa inna fariqan minhum lallai wata jama'a daga cikin su la yaktumuna al-haqqa tabbas suna boye gaskiyar manzon Allah ne alaihi salatu wassalam wa hum ya'lamun al-hali suna sane ba wai da jahilci suke ba. Imam al-Qurtubi ya ce an ruwaito daga Umar dan Khattab Allah kara masa yadda, qala li Abdullah ibn Salam, Umar yace da Abdullah dan Salam daga cikin manyan malaman Yahudawa wanda ya musulunta farko-farkon dawowa Madina, yace a ta'arifu Muhammadan kama a ta'arifu waladak. Abdullah bin Salam inji sayyidina Umar yace ka san annabi Muhammad yanda ka san dan cikinka? Qala na'am wa aksar, yace tabbas fiye ma da haka. Ai ran da yazo Madina ina ganin shi kawai na san shi ne, duk abinda na karanta a Taurato gashi na a zahiri. Kaman kai ne a baka hoton mutum, in ka ganshi da ka ganshi za ka gane shi, haka ne ko baka ba? Shi yasa duk mutumin da ka san shi a social media ko a hoto da ka ganshi a zahiri ka san shi ne, baka bukata a ce maka wane ne. To haka Yahudawa suke game da manzon Allah alaihi salatu wassalam tun kafin ya zama annabi. Shi yasa tun yana dan shekaru kadan, ka ce 20 ko makamancin haka, da aka dauke shi zuwa Sham, ai wani malami da ya ganshi daga cikin malaman Nasara yace waye ya zo da wannan saurayin? Aka ce Abu Talib, aka kira shi yace ka maida shi inda ka dauko shi, yace ka daina yawo da shi, wannan shine annabin karshen zamani. Yana ganin shi ya gane shi ne tun yana saurayi dan shekara 20, saboda me? Ba abin da babu a cikin Attaura da Injila game da siffofin shi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce to Yahudawa da Nasara sun san annabi sani haƙiƙanin sanin kamannin shi da siffofin shi, amma kash kawai suna boye gaskiya ne dan kare kujerunsu da kare matsayinsu. Wahum ya'lamun, amma fa ba akan jahilci ba, akan sani. Allah ya ce alhaqu, gaskiya sauƙaƙƙiya ce min rabbika daga ubangijinka, bi ma'ana wannan alqur'ani da wannan addini da wannan abin da ya faru na canje hukunci, alhaqu ai gaskiya ne kuma sauƙaƙƙe ne min rabbika daga ubangijinka. Fala takunanna minal mumtarin, kar ka kasance daga cikin masu ainihin kokonto. Sai aya ta ƙarshe sai Allah ya ce ne Allah ce wali kullin, ga kowace al'umma, ga kowane al'umma da suke bin kowane addini, wujihatun suna da wurin da suke kalla su ibada su, wujihatun suna da wurin da aka shar'anta musu na su kalla su ibada su. Wannan shine cikakken fassara wannan ayan wali kullin dinnan. Sai ka ce ga kowace al'umma, ga kowane addini, wujihatun suna da wurin da suke kalla dan su ibada, ko kuma wurin da aka shar'anta su kalla dan su ibada. Huwa walliha, shi Allah shine ya juyar da su, ya karkatar da su zuwa ga na alqiblan, bi ma'ana doka ne, shari'a ce. Shi yasa Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fi ma atakum fasabiqul khairat. Nan ma Allah sai ya ce fasabiqul khairat, ai ku yi tsere, ku yi takara, ku yi rige wajen ayyukan alkhairi. Ba abin da ya kamata kai takara akai in ba wajen aikin alkhairi ba. Takara wajen neman duniya ba abin da ke sa mutum sai halaka. Duk lokacin da kace za ka yi takara wajen neman duniya, to ka bude babin halaka. Amma kai takara wajen neman aljanna, takara wajen neman aikin alkhairi, shine abin da Allah ya ce ai tsere limis li hadha falyamal alamilun. Dangane da irin maganganun da aka ji labari na aljanna, masu aiki su yi aiki. Haka Allah fa na cikin alqur'ani mai girma, aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Duk inda ku kasance a duniya, duk inda kuka mutu, a cikin ruwa ne, a cikin ƙasa ne, konewa ne, ko menene, ya'ti bikum Allahu jami'an. Rangobe kiyama gaba ɗaya kaf, Allah zai zo da ku a lokaci daya da kun fa yakunu. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah mai iko ne akan kowa da komai. Babu abinda kuma ke gagaran shi subhanahu wa ta'ala. Ina ga saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya, sai Allah ya kaimu wani sati mai zuwa abinda muka faɗa da dai Allah shi ba mu lada. Inna muka yi kuskure kuma Allah mana afwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.